Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger. Za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyyar muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma si. Za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum, yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Litini 22 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya, za a sake jin rahoton nan na musamman kan matukar wahalar da ake fama da ita a Siriya, musamman ma wasu yara kanana da mata. Kamar kowace ranar Litini, Mahmud Ibrahim Kwari na tafi da shirin da rashin tayi. Baban gidan Jibrin zai shigo da sharhin jaridun Najeriya. Muna kuma tafi da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai matsawa Prime Minister Pakistan Imran Khan lamba ya taimaka wurin ci gaban tattaunawar zaman lafiya a Afghanistan idan shugabannin biyu suka hadu a yau Litinin a fadar White House a wani yunkurin karfafa hulɗan kasashen biyu. Pakistan ta shirya tattaunawar zaman lafiya kai tsaye tsakanin Washington da kuma kungiyar Taliban wanda suke yaki da al'umman kasar da rundunar kasa da kasa karkashin jagorancin Amurka a makwabciya Afghanistan. Babbar manufar wannan ziyarar ita ce matsawa a karfafa haɗin gwiwa daga wato tsakanin da Pakistan kenan akan ci gaban tattaunawar zaman lafiya a Afghanistan, kana a karfafa gwiwar Pakistan ta ƙara ƙaimi ko kuma ta ci gaba da kokari da take yi cikin wannan lokaci wurin yaki da kungiyoyin an bindiga da ƴan ta'adda a cikin ƙasar ta, inji wani babban jami'in gwamnatin Amurka. Wani jigo a jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai ya ce Robert Mueller zai bada muhimmiyar shaida da za ta kai ga tsige shugaban Amurka Donald Trump akan mulki. Wannan wani shugaban kasa ne da ya take doka sau shida daga ranar Lahadi kawai, inji shugaban kwamitin shari'a a majalisar wakilai Jared Nadler yana fadawa Television Fox. Mula ya shirya ya bada bahasi gaban kwamitoci biyu na majalisa a ranar Laraba akan binciken da ya gudanar ko kwamitin yakin neman zaben Trump ya yi wani haɗin baki da ƙasar Rasha da ta yi ƙasar London a zaben shugaban ƙasa shekarar 2016 da kuma binciken ko Trump ɗin ya yi wa bincike karan tsaye. Ya kamata mu gabatar ko kuma mu bari Mula ya gabatar da gaskiya ga Amurkawa, saboda dole ne gwamnati ta yi wa jama'a lissafi kuma babu wani shugaban ƙasar da ya fi ƙarfin doka, inji Nadler. Jami'an Birtaniya suna zayyana dabarun kakabawa Iran ta kunkumi sakamakon kwace jirgin ruwan nan mai dakumai wanda ke dauke da tutar Birtaniya din akan tekun Strait Hormuz, kuma za ta nemi sauran kasashen kungiyar tarayyar Turai su sake kakabawa Iran ta kunkumi da suka dage mata a shekarar 2016 a matsayin wani bangaren yarjejeniyar dakatar da shirin makaman nukiliya wanda Iranin ta yi. Gwamnatin Birtaniya tana huskantar matsin lamba daga Majalisar Dokoki ta gaggauta daukar matakan magance taɓarɓarewar hulɗar diplomasiyyar ƙasashen biyu, amma kuma ana samun ƙarin sukar lamiri a majalisar akan yadda jiragen dakuman Birtaniya ba su da kariya daga ɓangaren tekun Strait. Wasu 'yan majalisa da jama'an soji suna ɗora laifi akan Prime Minister Birtaniya mai barin gado Theresa May na ƙin shiga wani aikin sintiri na haɗin gwiwa da rundunar sojin ruwan Amurka wanda Amurka din ta yi kiran Birtaniya da sauran rundunar sojojin ruwa a Turai su yi aiki tare. A mashirar majalisar dokoki ta Downing Street sai ta dauka idan Birtaniya ta amince da shawarar da Amurka ta bayar na aikin haɗin gwiwar, wato tabbatar ta amince ne da tsauraran matakan da shugaba Donald Trump ke niyyar azawa Iran, inji jami'an Birtaniya din da na Amurka. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu jerin sanarwa da kungiyar IS ta bayar akan sababbin larduna da take da iko akan su a ƴan makonnin nan. Ya tada mahawara akan ko kungiyar za ta iya sake farfadowa daga faduwar da daular da take ikirarin kafawa ta yi, inda wasu masu sharhi ke ce suke kashedi cewa kungiyar za ta iya kafa cibiya kafin ta fadada rassanta a wurare daban-daban a duniya. A lokacin da ya bayyana a watan Afrilu a baya, bayan shekaru biyar, an ga shugaban IS Abubakar al-Baghdadi a cikin wani hoton bidiyo yana rike da wasu takardu akan yadda kungiyoyin ko kuma kungiyoyin da suke alaka da kungiyar ta ISIS da sabon reshen kungiyar wanda yake a lardin wani lardi a Turkiya da kuma kasar Afrika ta tsakiya. A cikin hoton bidiyo mintin 18 an ga wato wadda sashen labaran IS al-Furqan ya fitar. Al-Baghdadi ya yi malhabi da sababbin mambobi da suka shiga kungiyar daga kasashen Burkina Faso da Mali da kuma Sri Lanka.
Babaya Kubu Makeri aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda muka ce, za a sake jin rahoton nan na musamman kan mummunan halin da ake ciki a Syria. Majalisar Dinkin Duniya ta ce halin da ake ciki a Syria na dada kazancewa, kuma miliyoyin mutane na ci gaba da fama da karancin kayan jinkai a fadin kasar. Lisa Schlein ta shirya ma muryar Amurka wannan rahoto daga birnin Geneva, wanda Daula Salim za ta karanta.
Aikin wakiliyar Majalisar Dinkin Duniya ta musamman a Syria, Najat Rochdi, shine kula da halin jin kai da ake ciki a kasar. Ta ce halin da ake ciki a wannan kasar, wadda ta shafe shekaru sama da 8 tana gwabza yaki, na da ban tsoro. Tana mai kira ga al'ummar duniya da ta kare tare da tallafa ma farar hula da ke fuskantar barazana, waɗanda ba su ma da dan kayan masarufin da zai raya su. Ta ce mutane kimanin miliyan 11,700 na buƙatar tallafin kayan jin ƙai, kuma wajen miliyan 5 na cikin tsananin rashi. Ta ce abin ya mafi muni ga wasu fararen hula da suka kwashe wata guda a tsakiyar musayar wuta da aka yi ta yi tsakanin sojojin gwamnati da dakarun 'yan tawaye a yankin Idlib da ke arewa maso yammacin Syria. Mai magana da yawunta Jennifer Penton ta ce farar hula akalla 350 aka kashe, sannan kuma wasu sama da 330 sun rasa mahallansu. Ta ce wasu mutane kimanin miliyan 3 na fuskantar takamamman hadari. Tana mai cewa sun makale a yankin da ake tafka yaki, don haka makomarsu na ga Allah, na ga bangarorin biyu da ke gwabza yaki, saboda ba su da yadda za su tsira.
Civilian infrastructure continues to be damaged and destroyed. Protection of civilians remains our foremost concern.
Ana ci gaba da lalatawa da kuma ruguza madafun rayuwa. Babban abin da ke gabanmu shine kare farar hula. Farar hula masu yawan gaske na mutuwa. Yakar 'yan ta'adda bai zama uzuri ga kowa ne ya kasa sauke nauyin da ya rataya a wuyansa a matakin dokar ƙasa da ƙasa ba. Kuma muna ci gaba da kiran dukkan bangarorin da su mutunta yarjejeniyar da aka cimma, dan kawo kwanciyar hankali. Fento ta ce al'amarin na ci gaba da fin karfin mutane wajen 70,000 da ke zama a sansanin Al-Hol mai cike da kazanta da kuma cinkoso a arewa maso gabashin Syria. Waɗannan mutanen sun gudu ne zuwa Al-Hol tun bayan da gwamnatin Syria ta kwace Deir ez-Zor, wuri na ƙarshe da ya rage a hannun tsatsauran kungiyar nan ta ISIS. Akasarin mutanen da ke wannan sansanin mata da yara ne, yan asalin Syria da Iraki. Mutanen na kunshe da iyalai wajen 11,000 da ake zargin na mayakan ISIS ne daga kasashe da dama. Kasashen su na jan kafa wajen dawowa da su, saboda a hukunta mayakan ISIS zai kasance mayuwancin abu gare su, kuma zai hada su rigima da yan kasa. Asusun kula da yara na Majalisar Dinkin Duniya, wato UNICEF, da sauran cibiyoyi na kira ga kasashe da su mai da mutanen su gida, waɗanda suka hada da yara kimanin 29,000 da mayakan ISIS suka haifa. Suna masu jaddada cewa yaran ba su da laifin komai, hasali masu wahal da su aka yi a wannan mummunan yaki. Ofishin Majalisar Dinkin Duniya mai kula da harkokin jin ƙai ya bada rahoton kwasar wasu yara zuwa kasashen su a cikin ƴan makonnin nan da suka gabata. To amma ofishin ya ƙara da cewa har yanzu akwai wasu dubbai a alhol kuma suna fuskantar makoma mara tabbas.
To a gaida Daula, kafin mu ci gaba bari mu garzaya ruga.
Sai gelar hambo da jamba di lipat daral mangal chapir kal mangal ta sta ko ronta bu bula bi nangi danga bi sofle barigal igri wal kaga tongal kaga janangal kaga mon kaga ta ko bonno ko baylo fiun ha ko sai lifana ay ala sara mo hambo da jamba di lipat o wonno kunari do ko lidi piano pula finine wala pula finani Sisoko on wagi sisoko caja sisoko no ne bela bene fevi sai gelar hambare jamadi li pat nan adam bakari manner
yanzu kuma ga Mahmud Ibrahim Kwari da shiri na gaba.
Masurare assalamu alaikum. Yau zamu kawo muku cikakken tattaunawar da muka shafe makonni hudu akan ta game da rawar da gwamnonin Arewa da sauran masu ruwa da tsaki ya kamata su taka domin farfado da rayuwar tattalin arzikin lardin. Sunana Mahmud Ibrahim Kwari. Madalla masu rare a shirinmu na makon jiya mun tsaya a daidai gabar da bakin mu ke fashin baki akan rashin dawwamamin tsare-tsaren sana'o'i da fasahohi da kuma kafofin samar da arziki masu dorewa ga al'ummar arewacin Najeriya kuma tuni masu kula da al'amura ke cewa hakan na hana kwalliya biyan kuɗin sabulu. Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa ya yi tsokaci a wannan gaba.
Saboda yadda aka maida siyasar harkar ta mori ji ake yi kawai da mun so ake a samu gwamnati don mutanenmu su mori, ba wai a samu gwamnati don a warwarewa al'umma matsala ba. Saboda haka wannan gurguwar fahimtar ita ce asali, shi yasa sai kaga in ma kai kokari kai wa kowa to sai ƴan jam'iyyar ka su ta caccakaka cewar su ne suka wahala suka samar da gwamnati. Wannan kenan. Sannan abu na biyu shine ba a damu da cewar wani sakamako wannan ya haifar ba, kawai shi dai mu dai mun san mun rabar da kuɗi kaza ga yawan mutane kaza, saboda haka shikenan sai a lissafa abin nan. Amma da kamata yi a ce in empowerment ake so, ya kamata yi a ce a samu waɗanda daman suna sana'a, sai kowa a kalli sana'arsa a ga me yake bukata a daga ta zuwa mataki na gaba. To idan kai haka to shine zaka samu kowa ya dada rike sana'arsa, wanda kuma bai da ita ya tafi kokarin nema.
Ta yi kenan irin wannan matsala ce ta shafi tsarin gwamnatin tarayya, wato tallafa wa mutane dinnan na social investment
da ake kira empower. Gaskiya ne ba za ka iya wato fitar da wasu alƙalima da zaka ce ga yawan mutanen da fitar daga talauci zuwa wadata ba, ko ga yawan mutanen da sana'ar ta ƙara inganta ba, ko ga yawan mutanen da ba su da sana'ar komai amma ga yanda yanzu sana'ar take. To iri-irin wannan abubuwan ya kamata a ce tsarin da aka fito da shi tuni an san cewar za a ɗau mutane kaza a kai su gurin sana'a kaza, si wata kaza, in suka gama daga nan si a kai su guri kaza, ko kuma a bude musu guri kaza, ko ai kaza. To ya kamata a ce ana da wannan. To amma kaman wata kila shirin ya tsaya akan cewa in dai aka dan tura mutane wani guri suka ba da adireshin su, ana tura musu alamun su shikenan. Sai ma wanda igari ya daure ne ije gurin yake koyon sana'ar, amma wani in dai duk wata yana samun alad wannan kudin suna shigowa, baka ma sani ba yana zuwa gurin aikin ko baya zuwa.
Watakila yanzu da za a dire maka gwamnonin arewa a ce kuma ga jagoran arewar kuma shine jagoran kasar shugaba Buhari, yaya ya kamata, menene road map da ake kira ko rolling plan da za a bi a kama ta farkin fitar da arewa daga cikin halin kangin tattalin arzikin nan akalla a cikin waɗannan shekaru hudu, me zaka ce musu?
To kaga dai misalin empowerment da kai magana, kamar yadda malamin ya faɗa, duk inda ake so a gina sana'a tabbatacciya, masu sana'a ake kargawa su kai mataki na gaba, sai kuma a wajabta musu a basu waɗansu mutane da za su koya musu sana'ar ta jikinsu, kuma za su koyi sana'ar sai sun iya, sai kuma su zamana cewa sun samu hanyar da za su samu jari, wannan ita ce take dorewa. Amma ba wai a je a samu wani training skill kawai a ba mutum a bashi kuɗi ba, bai biya ba. Saboda ita sana'a akwai abin da ake kira apprenticeship, wanda a arewa shi muka rasa, sai mutum ya je ya zauna a kasan wani ya koya. Saboda haka in ku za ka yi apprenticeship, masu sana'a existing kake tarawa, ka ce me ye matsalar su, ka ƙara ƙarfafa su, su kuma ka ce misali kowa a cikin su ɗebi mutum goma ya ƙarfafa shi, ka ba shi daga nan zuwa shekara kaza, a wannan shekarun mutum yana koyan sana'a, yana ƙaramar sana'a ana biyan sa, san da ya riga ya gama, ga wata hanya, ga wani dama da aka bude masa, da idan ya samu wannan certification zai samu hanyar da kuɗi da zai ƙarfafa sana'ar sa. Saboda haka sai dore akan wannan. Amma ka ba shi wani training na wata uku, ka ba shi kuɗi, bai san inda zai ba, in yayi bai san yadda zai siyar ba, kaga matsala ne. Hanyar da za a fitar da arewa daga cikin wannan matsala, a sama wa yankin zaman lafiya, sannan a samu hadda dai malam ya ce zai wahala, abinda ake kira at least a tsakanin gwamnonin a samu elite consensus, izamana su gwamnonin suna da sun fahimci kansu, kuma sun fahimci cewa ko sun ki ko sun so matsalar daya ta daya ce. Idan akwai matsala daya da ta shafi daya, to za ta iya tsallakawa ta samu daya, wanda kuma muna ganin ta yanzu. Saboda haka suna neman tattalin arziki na bai daya, wanda a tattalin arzikin arewa na bai daya suna buƙatar yadda za su samu tattalin haɓaka noma, sana'a da masana'antu, waɗannan guda uku izamana suna da shi na bai daya. Sannan kuma suna da wani wato tunani na yadda za su gyara hanyar da za a iya ɗabbaka ilimin. Saboda idan baka gyara ilimi ba, sana'a ɗin nan da ake magana za ta gurgunta nan gaba. Saboda haka sai sun samu hanyar da za su gyara tattalin arzikinsu da iliminsu. Na ƙarshe wanda yake da wahala, sai ƙoƙarin gyara siyasarsu. Izamana siyasa yinta ake mai manufa, mutane su yi ƙoƙari, ko da daga kansu ne, su tabbatar mutanen da za su gaje su mutane da diskar kishin al'umma, kuma suke da wani tunani na me za su al'umma, kuma a iya wayar da kan al'umma akan cewa ma idan mun tafi ku tabbatar wanda za ku ɗauka mai kaza ne, mai kaza ne, mai kaza. Wato ita siyasa ita ce mariƙin ɗabbaka duk waɗannan abu. Daga sanda ka samu ɗan siyasa waɗanda tunaninsu kansu shi shugaban za su shaƙe shi sai ya yi biya buƙatarsu, saboda yana so ya ci gaba. Saboda haka su suke korar masu ilimi daga gare shi. Saboda su suke da rana, mai ilimi wa zai janyo ma ya jefa ma ƙuri'a. Amma ɗan siyasa shi yake da mutane. A gyara siyasa ta arewa ya zamana za jama'a za su iya haɗuwa, su cire son ransu, su cire wanda ba zai taimaki al'umma ba. Idan aka fitar da arewa daga cikin matsala, wallahi an fitar da Najeriya. Saboda arewa ita ce babban kashi na Najeriya.
Dakta, ya kake ganin a siyasance za a ɗabbaka waɗannan shawarwari, duk da daga ciki ya ce akwai wata mai wahalar gaske?
Wato Mahmud, idan kana neman dan adam mai kwazo, mai hazaka, mai kaifin basira, mai jajircewa akan abin da yake so ya samu har sai ya cimma gaci, ka samu dan siyasa to sai kai fatiya ka tashi. Duk suna da waɗannan abubuwan, amma abin da suka rasa shine wato sadaukar da kai ga al'ummar ba a ga kansu ba. Duk wannan abubuwan nasu da alherin da yake tattare da shi suna yi ne wajen neman mai su a karan kansu za su samu. Saboda haka da za su mai da abin akan yaya za su fitar da ƙasa daga wannan hali, inda Allah ya azurta su da waɗannan abubuwan da na lissafa maka, cikin ƙanƙanin lokaci za su fita. Kuma ina tabbatar maka duk ƙasashen da suka fita, waɗanda da muka taso tare suka fita, wannan abin kawai suka yi, cewar wannan kaifin basirar tasu da hazaka da hana ido bacci ana mitin ana kulle-kulle da tsare-tsare, to shi suka yi akan yaya za su fitar da ƙasarsu. Shikenan sai Allah ya taimake su suka fita. Amma muna mu sai suke yi akan ya za su samu mulki su more, don haka yaya za su murkushe wanda duk yake kan hanyarsu, wanda ko zai hana su samun mulkin ko in sun samu zai hana su morewa. Wannan shine kawai.
To kuma haka ne ya za a kawar dama magana muke ta, watakila shi Mallam Habibu ya zayyana wasu matakai da in an bi su za a fidda arewa daga cikin kangin da ta shiga. Kuma har ma ya ce in arewa ta fita, Najeriya ta fita, domin arewar ita ce Najeriyar, za ka iya cewa kai tsaye. Shine muka ce waɗannan matakai, sannan ta yaya za a bi waɗancan shawarwari da ya faɗa har su ɗabba ku?
Ai, na amsa maka, abun da suke yi ɗin nan suke samun gwamnati, wannan jajircewar da suke samun gwamnati, wannan haɗa idan ido baccin su kwana suna mitin, shi za su yi wajen duba shawarwarin da Malam Lawan ya bayar. Shikenan yanzu nan za su zo maka da ƙari akan wanda Malam Lawan ya bayar, ba akan yadda za a azurta kai ba, akan yadda za a fidda al'umma daga cikin ƙangin da suke ciki. Shikenan Allah zai taimake su su fita.
Masurare, wannan ita ce cikabakin tattaunawarmu akan wannan batu na halin niyasu da tattalin arzikin arewacin Najeriya ke ciki. Da fatan mahukunta sun ji shawarwarin masana kuma za su kamanta yin aiki da su. Godiya ta musamman ga Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa da Dr. Lawan Habibu Yahaya. Yanzu a madadin abokan aiki a sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kwari da shirya na gabatar ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Gaida Mahmuda, yanzu kuma ga Babangida Jibrin da shiri na gaba.
Sharhin jaridan ne da jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo. Jaridar dai na cewa yanzu haka masu garkuwa da mutane sun yi garkuwa da wasu 'yan kasar Turkiya guda hudu da ke aikin gine-gine a jihar Kwara. Jaridar ta Premium Times je ta ce an yi garkuwa da mutanen ne a karamar hukumar Idu da ke jihar Kwara a ranar Asabar din nan, kuma har yanzu ba a ji duriyarsu ba. Sai kuma jaridar Daily Trust, jaridar da Troito, daya daga cikin kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya da ake kira Sira, cewa ta ɗauki matakin kai ƙarar gwamnatin tarayya a gaban kotun hukunta masu aikata manyan laifuka na ICC. Jaridar ta ce ƙungiyar ta Sira ta gabatar da kokenta ne a gaban kotun domin bincike kamar yadda aka bar yara fiye da miliyan 13 na garin ba a titunan Najeriya ba tare da halartar makarantu ba. Ƙungiyar na buƙatar wannan kotu ta duniya ta gudanar da bincike akan tsoffin shugabannin Najeriya da na yanzu, tsaffin gwamnoni da na yanzu, domin sanin hannun da suke da shi wajen gazawa da baiwa yara ilimi, kamar yadda yake kunshe a kundin tsarin mulkin Najeriya da kuma na Majalisar Ɗinkin Duniya. Sai kuma jaridar The Punch, jaridar Troito, cewa yanzu haka dai cikin wasu 'yan Najeriya da ke zaune a ƙasar Amurka ba tare da izini ba ya dore ruwa sakamakon izinin da shugaban ƙasar ta Amurka Donald Trump ya bayar ga jami'an hukumar shige da fice na cewa su yi wa Gerard da duk wasu da ke zaune a ƙasar ba tare da izini ba. Jaridar ta Punch ta ce yanzu haka akwai 'yan Najeriya da dama da ke zaune a ƙasar ta Amurka wanda kuma wasu su ba su da takardun zama. Sai kuma jaridar Sahara Reporters da ake bugawa ta yanar gizo, jaridar dai ta bayyana cewa yanzu haka majalisar dattijan Najeriya ta bayyana cewa za ta hutu a ranar Juma'a nan mai zuwa kamar yadda ta tsara idan har shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gaza gabatar mata da sunayen ministocinsa da yake so 'yan majalisar su tantance. Kakakin majalisar dattijan Najeriya Sanata Adedayo Adeyeyi shine ya tabbatar da hakan ga manema labarai. Yanzu haka dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya shafe kwanaki 50 ba tare da naɗa ministocinsa ba, domin ko a karon farko da aka zaɓe shi sai da ya shafe watanni 6 cir ba tare da naɗa minista ba. Har ila yau za mu koma jaridar Premium Times da ake bugawa ta yanar gizo. Jaridar da yana cewa yanzu haka rundunar sojin saman Najeriya ta sha alwashin saka ma ɗaya daga cikin sojojinta da ya zanci €37,000 kwatankwacin naira ₦15,000,000, kana kuma iya mika shi ga mai shi. Shi dai wannan jami'in sojin saman Najeriya mai suna Bashir Umar ya zanci kuɗin ne a kasuwar Hajj Camp da ke birnin na Kano, kuma ɗan take ya buga wa mai kuɗin waya a lambar da ya gani a kan envelope da ke kunshe da kuɗin. Baban ya jibrin murya Amurka daga Lagos.
Ta gaishe ka, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Kungiyar Super Eagles ta Najeriya wanda ta wakilci kasar nan wajen gasar cin kofin nahiyar Afirka ta 2019 zuwa lamba uku da kuka yi, sai dai mu ce ba yabo ba fallasa. To haka ne mana, wanda ya fita da niyyar sayan jirgin sama sai gashi ya dawo da babur. Masu sha'awan kallon kwallon kafa, musamman masu hawan jini, sai a yi hankali. Idan mutum ya biya wa kungiyar Super Eagles ta Najeriya, sai kungiyar ta kai shi barzaku. Wannan ita ce gaskiyar lamarin Eagle na Najeriya kenan. Takan iya ta zama golden, takan iya ta zama flying, amma da zaran ana so ta yi super sai kaga ta fadi ta mace baki daya. Allah wadaran naka ya lalace. Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe na jihar Adamawa Najeriya. Assalamu alaikum.
To yanzu kuma ga Baba Makeri da labaran duniya. Amma fata
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai matsawa Prime Minister Pakistan Imran Khan lamba ya taimaka wurin ci gaba da tattaunawar zaman lafiya a Afghanistan idan shugabannin biyu sun hadu a yau Litinin a fadar White House a wani yunkuri na karfafa hulɗan kasashen biyu. Wani jigo a jam'iyyar Democrat a majalisar wakilai ya ce Robert Mueller zai bada muhimmiyar shaidar da za ta kai ga tsige shugaba Donald Trump daga karagar mulki. Jama'ai a Burtaniya kuma suna kokarin zayyana dabarun kakabawa Iran takunkumi saboda kwace jirgin ruwa mai dakumai wanda ke dauke da tutar Burtaniya a kan tekun Strait Hormuz ta kasar wato Iran kenan, kuma za ta nemi sauran kasashen kungiyar tarayyar Turai su sake kakabawa Iran takunkumi da suka dage mata a shekarar 2016 a matsayin wani bangaren yarjejeniyar da wato yarjejeniyar dakatar da shirin makaman nukiliya na kasar Iran. Gwamnatin Burtaniya tana fuskantar matsin lamba daga Majalisar Dokoki ta gaggauta daukar matakan magance taɓarɓarewar hudar diplomasiyyar ƙasashen biyu, amma kuma ana samun ƙarin sukan lamiri a Majalisar Dokokin akan yadda Burtaniya ko kuma jiragen Burtaniya ba su da tsaro.
To ba saurare nan muka kawo ƙarshen shirin mu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman ma shi Baba Yakubu Makeri da ya kadanto mana labaran duniya, da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abu da injiniyan mu na wannan lokacin, ni Ibrahim Kalmusi Garba ke cewa sai anjima.